الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo amma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 6 ga watan Sha'ban shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma hudu ga watan shida shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani kafin darasi na yau ba da fi yan tamboyi suka iya gabata idan za a hada salloli biyu masu tarayyar lokaci imma az-zuhr da al-asr ko magariba da isha shin kowace ɗaya daga cikin su sai an mata kiran sallah haka malaman malikiya suke ganin cewa farko za a yi kiran sallah idan za a hada tsakanin magariba da isha za a yi kiran sallah akan hasumiya kamar yadda aka saba sauti ya kai nesa inda ake da bukata idan sai a dan saurara kadan lokaci ya dan ja sai a tashi a yi magariba idan aka yi magariba aka salamce sai ladan ya tashi a cikin cikin masallaci yayi kiran sallah da sauti kasa kasa sannan kuma sai a sake ta da ikama a yi sallar isha to illa kasancewar iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da zai hada salloli biyu masu tarayyar lokaci a ta farkon kadai ake kiran sallah kamar yanda hada sallolin nan biyu masu tarayyar lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a Arafa kuma yayi a Mina kuma haka cikin hali wanda yake na tafiya a Arafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi jam'in az-zuhr da al-asr kiran sallah ɗaya tak akai sannan kuma kowace sallah aka tada mata ikama haka jam'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi tsakanin magariba da isha da ya hada magariba da isha a nan Muzdalifa farkon akai kiran sallah da akai magariba kai tsaye aka tashi aka kawo isha don haka iya abin da yake sunna akan wannan mas'ala kiran sallah ɗaya tak ake idan za a hada salloli biyu masu tarayyar lokaci kuma wannan dan jinkirtawa wanda malikiya suke kiran shi jam usuri shi ma dai wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye daga an yi kiran sallah za a tada ikamar ita magariba ko kuma az-zuhr ayi ana salamcewa sai a sake tada ikamar ta biyu imma la'asar ko kuma isha kai sai yayi na'am ina neman bayani kan mace to ai wannan matsala mun amsa ta a darasin mu na ranar Lahadi a bakin tashi ana ma mace sadaka an gane ku sawa'an wanda yake makusancin sa ko na nesa da shi, amma tare da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suke gani ita kanta sadaka ta takaita ga wanda yake makusacin mamaci, shine zai iya yin sadaka da sunan Allah ya sadar da ladan sadakar zuwa mamacin sa. Idan kai manisancin sa ne sai dai kai masa addu'a, sai dai kai masa addu'a. To dan haka wannan sadaka ana ma mamaci illa kasancewar ba maganar a bata lokaci a ce ran uku da ran sati da 40 da kuma sadaka ta shekara, wannan gaba ɗayan sa bid'a ne. An gane ku, farar wani abu ne a cikin addini abinda ba shi da tushe a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sadaka yanda Allah ya barta kofa bude amma mamaci ba tare da bata wani kaifiya ko wani gwalgwado ko wani sababi ko wani zamani ko wani wuri, to haka ake bukatar wato mutum ya barta kofa bude. Iya abinda Allah ya hore maka da shi zaka ma mamacin ka sadaka, kuma a duk lokacin da kaga dama. Idan kana da halin yi masa sadaka a kullun zaka iya kashe miliyan 2000, kashe karar 2000, shari'a bata hana ka ba. Amma ka kayyade mata zamani sai a ran uku zaka yi masa sadaka, sannan da ran sati da 40 da ta shekara shikenan, kuma an manta da shi kwata kwata. Anan babu adalci ga mamaci. Iya abinda Allah ya hore maka zaka yi masa sadaka a duk lokacin da kake da dama. Na'am. To wannan mas'ala ita ma ta gabata na kuɗaɗe da banki take dora ma mutumin da ya kai mata ajiya ta ƙara masa akan adadin kuɗin sa. Wannan kuɗi kamar yanda muka yi bayani game da wato fatawar da malamai suka bada, wannan kuɗi haramun ne kwata kwata, baya halatta. Kai ba za ka ci ba, ba za ka yi sadaka da shi, ba za ka yi wani aiki na alkhairi, saboda dukiya ce haramtacciya, kuma kai ba haƙƙin ka bane ba. Su ma da aka ce ka amsu saboda ka'ida, malamai suka ce rabin mugu da makami wajibi ne. Bara musu irin waɗannan kuɗaɗe zai taimaka musu a kan ci gaba da yaɗa banna a ban ƙasa. Idan ka karbo irin waɗannan kuɗaɗe inda ake sarrafa su, mutumin da yake cikin mawuyacin hali, yana cikin tsananin bukata, to shine ake dungura masa wannan kuɗaɗe ya yi biya bukatun shi da shi. Don haka naka amso ka ba ɗiyanka, wannan baya halatta. Idan ka ba su ka ciyar da su da haram. Na'am. A'a, ba a samu ba haka daga mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan limami yana karatu ya karanto ayar da ta kunshi ma'anar addu'a su ce amin, ba a samu ba. Iya abinda yake kanka kawai ka saurara. A sallah ta nafila ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya karatun da yayi karatu mai tsawo, kamar yanda wato Huzaifa ibn al-Yaman wato ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a raka'a daya bayan Fatiha ya karanta suratul Baqara, da ya gama ya karanta suratul Nisa, da ya gama ya dawo ya karanta suratul Ali Imran, sannan da ya gama ya karanta suratul Ma'ida. Karatu kuma daki daki, aya dai bayan daya, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shawwada karatunta. Sannan sai yake cewa duk wata aya ta roƙon wani alkhairi a wannan sallah da manzon Allah ya yi, baya wucewa da ita sai ya roƙi alkhairin da yake cikin ta. Duk wata aya wadda take bayani game da wani sharri da mugunta, manzon Allah ba zai wuce da ita ba sai ya nemi tsari na Ubangiji subhanahu wata'ala. Wannan lalle an samu a sallah ta nafilfili a cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka. Amma ba maganar limami yana bayyana karatu ya karanto aya wadda ta kunshi ma'anar addu'a ma musu ce amin, wannan ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce. darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama sura ta 14 a bangaren lissafi suratu Ibrahim kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sura ta 15 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الهجر إتوانا سورة تشابير واتو تاسامو وانا سونا دچيوا سورة الهجر تم زامن من زان الله صلى الله عليه وسلم كما بأسانت دوان سونا إمبا وانا با بات دوان سونا ندبان in ba wannan suna ba suratul hijr shi al-hijr wato sunan wasu garuruwa ne wadanda suke sanannu wato gari ne wanda yake na samudawa mutanen annabi salihu dan haka ake cewa hijr samud su samudawa sune ake kiran su ashabul hijr kamar yanda zamu iske aya a cikin wannan sura fadar Allah subhanahu wa ta'ala ولقد كذب أصحاب الهجر المرسلين إتوانا سورة غبادة ينتا سورة مكية كمر يندا مالامي سكيو حكاير اتفاكي نما لامي غبادة ينسو سنها دوسن تبتت دچوا إتوانا سورة سورة مكية wanda bayani ya maimaitu basu de basu biwa akwai maganganu uku na malamai ta hanyar da ake tantance sura makkiya da sura madaniya magana mafi rinjaye in aka ce sura makkiya shine dukkan surar da ta sauka kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'an a makka ta sauka ko a madina ko a wani gari daga cikin sasannin duniya idan aka ce sura madaniya ita ce sura wadda ta sauka bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'an a madina ta sauka ko a makka ko a wani wuri wanda yake na daba to tare da cewa wasu malamai a cikin wannan sura sun toge wasu ayoyi cewa waɗannan ayoyi ne waɗanda suka sauka a birnin madina irin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim kamar yanda malaman da suka toge wannan aya domin su sun tafi akan cewa suratul fatiha sura ce madaniya tare da cewa kauli wanda yake arraji tabbatacce suratul fatiha sura ce makkiya dan haka ita ma wannan aya ce wadda take makkiya wasu daga cikin malaman sun toge fadar Allah subhanahu wataala kama anzalna alal muqtasimin alladhina ja'alul qur'ana yubi akan kenan yanda suka fassara al-muqtasimin cewa sune ahlul kitabi yahudawa wanda sune suka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ma wafaqa minhu kitabana fa huwa sidqun wama khalafa kitabana fa huwa kadhib wato wannan al-qur'anin da Muhammad yazo da shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam abinda yake cikin sa in ya dace ma abinda yake cikin littafin mu to mun yarda mun amince gaskiya ne idan ko ya saba ma abinda yake cikin littafin mu to ba mu yarda ba ba mu amince ba kariya ne to malaman da suka tafi akan cewa wannan aya kama anzalna alal muqtasimin cewa yahudawa ake nihi sune ahlul kitab suka ce domin yahudawa ba su faɗi wannan fada sai bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato Madina duk da cewa wasu malamai suka ce ba musallama muku ba domin yahudawa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi hijira zuwa Madina ai suna da labarin shi kuma suna da labarin littafin da yazo da shi na alqur'ani sannan wasu kuma daga cikin malamai hallu sun toge fadar Allah subhanahu wa ta'ala ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين wanda bayani zai zo akan sababin wannan aya saukarta kamar yanda zai zo anan gaba insha Allah na kasancewar bayan an koma Madina ne ana jami'in sallah wani al'amari ya faru dan haka su wasu malamai sai suka dau wannan sababin saukar wannan aya kenan shine wannan aya suka ce aya ce ita ma madaniya. Ita wannan sura wato adadin ayoyinta kamar yanda dukkan malamai masu lissafa ayoyin Al-Qur'ani sun yi ijimai ayoyinta ayoyi ne 99 a takaice shine sai mu ce 101 tana da aya kenan 99. Wato abubuwan da wannan sura take tattaunawa a kansa, abu na farko ita wannan sura wato Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya buɗa ta da harfa waɗanda suke na babbaku sune huruful hijai, wani al-huruful muqabba'a, an gane ko harfa waɗanda suke na babbaku shine alifun lamun ra'un, wanda wannan sura da sauran surorin da suka gabata da waɗanda za su biyo baya Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya buɗa su da irin wannan harfa, wanda akan waɗannan harfa sai da aka samu maganganu na magabata sama da fada 30 mai Allah yake nufi da waɗannan ayoyi. Don haka kauli wanda yake kuma duk fadar da aka yi babu wani dalili wanda yake tabbatacce wanda za a iya dogaro a kansa. Don haka abin da yafi kusa malamai suka ce waɗannan harfa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala na buɗa waɗannan surori da su ba don komai ba, don nuna ma wato kafirai gagara ta Al-Qur'ani cewa Al-Qur'ani littafi ne wanda yake mu'jiza ta musamman daga wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda ya karfafi manzansa, tare da cewa wannan Al-Qur'ani Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi da yare wanda yake na Larabci, wanda yaren Larabci shine yaren jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su, halshensu ne in har sun isa suna ganin cewa shi ya kagi wannan Al-Qur'ani to ai yaren su ne, su ma me zai hana su zo da daidai da gwalgwadon aya daya daga cikin ayoyi na wannan ayar da za ta yi kamantacce ne da aya ta Al-Qur'ani a wajen fasaha da kyakkyawan tsari da bada labarin abin da ya wuce da wanda ake ciki da abin da zai zo nan gaba, ko kuma a takaice kenan idan ka karanto waɗannan babbaku a wannan harfa sai ka ce Allahu a'lamu bizalik, Allahu a'lamu bi muradihi bizalik, Allah shine masani game da abin da yake nihi da waɗannan harfa. To idan ka biyo waɗannan hanyoyi guda biyu shine zaka kubuta, amma duk wata fada da malamai suka yi game da ma'anar waɗannan ayoyi babu wani dalili wanda zai tabbatar da haka. Sannan sura sai ta ci gaba da wato galgadin mushrikai da cewa nan gaba fa akwai lokacin da zai zo za su yi nadama su ciza yatsa, a lokacin da kuma nadama ba za ta amfane su ba shine yinin alkiyama. Sannan kuma surar ta ci gaba da yi musu Allah wadai da cewa abin da ya sa suka tabar da rayuwarsu shine shagala wato da al'amura waɗanda suke na duniya, bin shahawa ta rayuwar duniya shine ya mantar da su game da yin tattali domin makoma lahira, don haka Allah ya musu Allah wadai akan haka. Sannan kuma surar tana bada labari game da wato kashedi da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kima waɗanda suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa su kiyayi kansu kada hukubar da ta samu waɗanda suka gabace su na al'ummu su ma ta same su. Sannan kuma surar ta ci gaba da lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan rashin imanin mutanansa, cewa kada ya samu damuwa, an gane ku, ba kan shi farau ba, waɗanda suka gabace shi na manzanni su ma an karyata su. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayanin cewa duk wasu mu'jiza da Allah yake karfafar manzanninsa da masu galgadi da suke zauwa, galgadinsu da ayoyin ba sa amfani ga wanda Allah ya kaddara masa tabewa da halaka. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayanin wato shine tabbatar da hujja akan waɗanda suka kafirce ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala game da irin manya-manyan halittu da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya halitta, waɗanda waɗannan halittu su ne suke zame ma mai hankali jagora ya san wane ne mahaliccinsa, ya san kuma menene haƙƙi na mahaliccinsa, Ubangiji subhanahu wata'ala shine kadai tashi a cikin ibada da irin abinda Allah subhanahu wata'ala ya jaddada ma bayin sa wato na ni'imomi wadanda sun wuce lissafi sannan kuma sura ta ci gaba da bayani wato game da al'amari na tashin alkiyama da dalilai wadanda suke nuna alkiyama tabbas ce sannan kuma sura sai ta ci gaba da bayani game da wato shine tushen halitta ta dan adam da yanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya girmama dan adam sannan kuma surar sai ta ci gaba da bayani akan wato kissa ta kafircewar Iblis ga Ubangijinsa subhanahu wata'ala ma'ana asalin kafirci wanda yake na Iblis sannan kuma surar sai ta ci gaba da bayani akan labarin wato annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Lut da ashabul aika mu ashabul aika sune ake kiran su mutanen annabi Shu'aib sannan kuma da ashabul hijr sune wato samudawa mutanen annabi Salih a ƙarshe ita surar sai ta cike wato shine da tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa yayi jira lokacin samun nasara akan abokan gaba ya kusa cewa kuma ya kauda kai game da duk waɗanda suka cuce shi suka aibanta shi suka musguna masa kada ya tanka musu ya maida al'amarinsu zuwa ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala Allah ya isar masa game da sharri wanda yake na abokan gabarsa qala Allahu azza wa jal alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وتبين بسم الله وبنجي سبحانه وتعالى كيف دا ألف لام را Ubangiji ta'ala shi ne masani game da wato abin da yake nufi da waɗannan harfa na babbaku sai ya ce tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyi wato ayoyi ne na littafi littafin alqur'ani sai ya ce wa qur'ani mubin kuma ayoyi ne na wani littafi wanda yake abin karantawa ma'abucin bayani wanda cikin sa ke akwai bayani game da shari'a da bata da bayani game da halak da haram bayani kuma game da gaskiya da ƙarya tilka kamar yanda bayani ya gabata anan ismul ishara ne wato lil ba'id al mu'annas amma anan bi ma'ana hadha ismul ishara lil karim tilka ayatul kitabi wato wannan ayoyi ubangiji ta'ala yace ayoyi ne na littafi Al-alif wal lam anan lil ahad abinda ake nufi shine al-qur'ani sai yace wa qur'ani kuma ai wa ayatu qur'ani kuma ayoyi ne na wani abun karatu mubin wanda yake ma'abucin bayani wanda ke bayyana da halak da haram a fili shine al-qur'ani shi lafazin qur'ani in aka ce qur'ani bi ma'ana al-maqru abun karatu kenan shine anan bayan Allah ya siffanta shi da wannan sifa al-kitab domin in aka ce alkitab wato abinda ake nihi shine duk abinda ake rubutawa a hada shi guda idan aka ce kenan alqur'ani shi ma abinda ake hada junansa da juna domin karantawa don haka dai da alkitab da alqur'ani gaba ɗayan su anan suna ne game da littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shine yace tilka waɗannan ayoyi ayatul kitabi wato ayoyi ne na littafi wanda yake na musamman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wa qur'ani kuma ayoyi ne na wani abun karatu mubin wanda yake ma'abucin bayani Ubangiji ta'ala sai ya ce ruba ma ya waddu ladina kafaru law kanu muslimin, wato su da yawa waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu za su yi burin cewa ina ma a ce sun zamanto masu miƙa wuya da ji da bi da Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Wannan ita rubba ainihi a yare na Larabci ana amfani da ita littakalil ga abu wanda yake ɗan kaɗan, ka ce rubba ma ya kunu kaza, ma'ana su da yawa abu kaza rubba kenan littakalil. Kamar yadda in aka ce kam ita tana zamantowa littaksir, to amma a nan ma'anarta littaksir shi ne ya ce rubba ma, in ma ka yi takfif ka ce rubba ma, ko kuma ka ce rubba ma kamar yadda wasu malamai suka karanta. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce ruba ma, ko ka ce mai yiwuwa ya waddu lazina kafaru, nan gaba akwai lokacin da waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala za su yi buri laukanu musulmi, ina ma a ce sun zamantu musulmi a rayuwarsu ta duniya. Dangane da wannan buri wanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da za su yi, wasu malamai suka ce a yinin alkiyama ne za su, tare da cewa malamai suka ce burin za su yi shi a kusan lokaci uku. Lokaci na farko shine lokacin da mala'ikan mutuwa ya sauka ga dukkan kafiri sai ya yi burin cewa ina ma ya zama musulmi, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa hatta iza ja'a ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asu. Ubangiji ta'ala yace lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan su, qala rabbi irji'un sai yace ya Ubangiji na maidani zuwa duniya, la'alli a'malu salihan fi ma taraktu, miyuwa kuna aikata aiki wanda yake na ƙwarai shi ne na musulunta game da abin da na bari na kwanukan rayuwana. Ubangiji ta'ala sai ya ce kalla, ya ce ko ɗaya maganar komawa duniya ba ta taso ba, inna ha kalimatun huwa qa'iluha, kalima ce kawai wanda shi yake faɗa, kalima wadda babu amfani tattare da ita. Wannan na nuna mana duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kangare masa idan ya zo mutuwa sai ya yi gurin a saurara masa a dawo da shi duniya domin ya musulunta. Lokaci na biyu wanda kafirai za su yi nadama, kuma nadama ba za ta amfane su ba, shi ne a ranar kiyama, lokacin da aka gama hisabi, yan aljanna aka yi wajen dama da su, za a shigar da su aljanna, yan wuta aka yi hagun da su. To lokacin da aka zo da waɗanda suka kafirce ma Ubangiji aka tseda su akan gaba ta wuta, iya abin da ya kasance ya rage, wato shine a tunkuda su. To a lokacin nan kafirai za su yi burin ina ma a ce sun musulunta, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul an'am, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun. Ubangiji ta'ala yace walau tara, Allah yace kai wanda ake ma magana, ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da duk wanda ya tsaya matsayin sa. Ubangiji ta'ala yace walau tara izu kifu alan nari, da kaga lokacin da aka tsida waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su akan gaba ta wuta ana jiran a tunkuda su. Faƙalu sai su ce ya laitana ina ma nuraddu, a maida mu zuwa duniya, idan aka maida mu suka ce wala nukadhdhiba bi ayati rabbina, ba za mu koma ƙaryatawa game da ayoyin Ubangijinmu, wana kuna minal mu'minina, kuma za mu zamanto daga cikin mu'minai masu gaskata Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya ce bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, bari dai ya bayyana gare su abinda suka kasance suna ɓoyewa gabanin haka na cewa babu alkiyama. Ubangiji ta'ala ya ce walau ruddu, ya ce kaddara cewa za a dawo da su duniya. Ubangiji ta'ala ya ce la'adu limanuhu anhu, ya ce na rantse da girmana da buwayata za su koma, wato aikata abinda aka hane su game da shi shine kafirci, in an dawo da su ma kafircin za su yi, ba za su yi imani ba. wannan na nuna mana fadin ilimi na Ubangiji subhanahu wataala. Ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ma ga yanda zai kasance. Dan haka yace in an dawo da su duniya ma imanin ba za su yi ba kamar yanda suke fada. Ubangiji ta'ala yace la'adu limanuhu anhu, za su koma aikata abin da aka hane su. Sai yace wa innahum lakazibuna, lalle su dai makaryata ne. Wannan kenan lokaci na biyu wanda kafirai za su yi nadama, kenan lokacin da aka zo shigar da su wuta. Lokaci na uku shine bayan ƴan aljanna sun shiga aljanna, ƴan wuta sun shiga wuta. To a lokacin nan, kamar yanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, riwaya ta Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace izajitama ahlun nari fin nari wa ma'ahum man sha'a Allahu min ahlil qibla. Idan ƴan wuta wato suka tattaru a cikin wuta gaba ɗayan su, tare da su akwai waɗanda suke masu kallon gabas suna sallah. An gane ko, masu kallon alƙibla kenan, muminai waɗanda aikin su na saƙo ya kai su wuta. Qala al-kuffaru liman fi an-nar min ahli al-qibla, a lokacin nan kafirai ƴan wuta sai su faɗa ga waɗanda suke sallah, ma'ana musulmi waɗanda laifin su ya kawo su wuta. Kafirai sai su ce musu alastum muslimin, shin guda ba musulmi bane ba? Qalu bala, sai su ce musu eh, kwarai mu musulmi ne. Qalu, sai su ce musu fama agana ankum islamukum wa antum ma'ana finnar, wace tsiya musuluncin naku ya kulla muku, alhali ga ku yau tare da mu a cikin wuta. Qalu, su waɗannan musulmi masu saban Allah wanda aikin su ya kai su wuta, sai su ba kafiran amsa su ce kanat lana dhunubun fa ukhizna biha, wasu laifuka ne muka yi, Ubangijinmu kuma ya damke mu da laifin, shine sababin abin da yasa kowa ga mu tare da ku a cikin wuta. Manzon Allah ya ce fa yaqbalu Allahu ta'ala lakum bi fadli rahmati, a lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya fushi ya fusata game da fadla ta rahmarsa. Ubangiji ta'ala sai ya yi umarnin cewa duk wani wanda yake da imani daidai da nauyin kwayar komayya, ko kuma mu ce daidai da nauyin kwayar gadage, Ubangiji ta'ala sai ya ce ma mala'ikunsa gaba daya a bincika wuta, duk wanda yake da imani ko mun kankantarsa a fito da shi. A lokacin nan mala'ikun Allah sai su je wuta gaba dayanta, su burcike ta, su bincike ta, duk wani wanda yake da imani ko mun kankantarsa gaba daya a lokacin nan za a fitar da shi. Manzon Allah yace fa hina idhin yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, a wannan lokaci waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala za su yi burin cewa ina ma a ce sun zamanto musulmi a nan duniya. To dan haka shine a nan kenan Ubangiji ta'ala yace kenan a nan abinda muke so mu gane, nadamar da za su yi nadama ce wadda za ta kasance a lokaci uku: lokaci na farko wajen mutuwa, lokaci na biyu lokacin da aka zo da su shigar da wannan shigar da su wuta, lokaci na uku kenan lokacin da aka fitar da muminai masu saban Allah daga gidan wuta. A dukkan waɗannan zamani uku kenan sai sun yi nadama. Shine Ubangiji ta'ala ya ce rubama, mi yiwa ko kuma kace su da yawa, yawaddu alladhina kafaru, waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu za su yi gurin laukanu musulmin, ina ma a ce sun zamanto musulmi a nan duniya. Ubangiji ta'ala ya ce zarhum, rabu da su, kada ka damu, ya'kulu, bar su su ci kamar yanda dabbobi suke ci, waya tamattahu, su ji daɗi da wannan rayuwa ta duniya, wayulhihimul amal, wato tsawon guri ya shagaltar da su dangane da yi ma lahira tanadi. Ubangiji ta'ala ya ce fa saufa ya alamu, da sannu za su yi sanin ƙarshen al'amarinsu. Wannan kashe da ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu ta fuska biyu a wannan aya. Kashe da na farko da ya ce zarhum, rabu da su, ka kau da kai ka manta da su, kaga wannan kashe da ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu, amma ba dan yana nuna cewa duk wani wanda ya kafirce ma Allah a rabu da shi, kar a yi masa wa'azi, kar a nemi janyo hankalinsa. An gane ku? Sai ya ce ya akulu, ya ce su ci su sha kamar yanda dabbobi suke ci, kamar yanda ya ce wallazina kafaru yatamattauna wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, fannaru maswal lahum shine ubangiji ta'ala yace rabu da su ya akulu su ci kamar yanda dabbobi suke ci waya tamatta'u su ji dadi da rayuwa ta duniya wayulhihimul amal watu tsawon guri ya shagaltar da su wanda daman shi tsawon guri ba sifa bace ba ta mai imani mu'mini ba a san shi da tsawon guri domin tsawon guri abinda yake haifarwa abu na farko shine ke kasar zuciya waliyazu billahi ke kasar zuciya iya abinda yake haifar da shi shine tsawon guri shi ko mu'mini iya abinda ake bukata da shi kullun ya zamanto matsayin sa kamar bako ne wanda kayan shi a kulle suke kawai jiran tafiya yake kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya dafa kafadar Abdullahi dan Umar manzon Allah yace masa kun fi duniya ka annaka garibun aw abiru sabil yace ya kai Abdullah yace a duniya ka zamanto a kullun kai kamar bako kake ko kuma wanda yake dan wucewa idan aka ce garib shine bako wanda yazo garin da ba nasu bai yi kwana biyu ko kwana uku ko sati ko wata ɗaya ko wata biyu sannan ya koma gida idan aka ce abiru sabil kamar misali mutumin da ya fito daga difa yana misali yana nihin tafiya ne ya mai kaga idan yazo nan zai iya sauka yaje ya sha mai ya ci abinci ya dan huta sannan yayi gaba to haka ake bukatar mumini ya dauki matsayin shi a rayuwar duniya dan haka shi Abdullahi dan Umar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa wannan gargadi shi kuma sai ya ci gaba da cewa idza amsayta falatan tazira sabaha wa idza asbahta falatan tazira almasa idan ka kai marice kar kai jiran safiya idan ka wayi gari to kar kai jiran marice ma'ana duk wani aiki wanda yake na alkhairi idan kana da halin yin shi a yanzu kai kar ka ce sai gobe saboda goban nan baka da tabbas nan da zuwa minti daya a cikin mu ba wanda yake da tabbacin cewa zai kai to dan haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa shi fa matsayin shi a duniya yake cewa kamar bako ne wanda na cikin tafiya ya sauka karkashin wata itaciya domin ya huta yayi gaba a hadisin da yake cewa ba ni ba duniya matsayina a duniya kamar matafiyi ne da ya sauka karkashin itaciya dan ya sha inuwa yayi gaba to dan haka tsawon guri na waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala shine anan ubangiji ta'ala yace wayulhihimul amal yace tsawon guri yace bar su ya shagaltar da su su dena ma lahira wato tanadi fa saufa ya'lamun ubangiji ta'ala yace da sannu wato za su yi sanin karshen al'amarin su ita ce wuta wama ahlakna min qaryatin ubangiji ta'ala yace babu daga wata alƙarya da muka hallaka illa walaha kitabun ma'lum ubangiji ta'ala yace face tana da wato ajali wanda yake sananne wanda ba za ta gaggauto ba kafin lokacin ta ya halakar da ita kuma in lokacin yayi ba magana ta yi shekiri kenan anan ma lallashi ne ubangiji ta'ala yake ma manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kada kafircin mutanen su ya dame shi akwai lokacin da Allah ya kayyade musu dan haka yace wama ahlakna min qaryatin babu daga wata alƙarya Allah yace da muka halaka ta illa walaha kitabun ma'lum face tana da lokaci wanda yake sananne na halakar da ita kenan wanda in yayi daidai da kyautawar ido ba za a jin kyauta mata ba kar mu manta ya gabata mutanen annabi salih samudawa mai Allah yace musu tamattahu fi darikum salasata ayyam zalika wa'dun ghairu makzub ubangiji ta'ala ya turo saƙo ga annabi salih ya faɗa ma mutanansa iya lokacin da aka jinkirta musu nan gaba shine kwana uku kawai in kwana uku ya cika to azabar Allah za ta sauka kuma alƙawari ne alƙawari wanda yake ba na gariya ba dan haka duk wata al'umma da Allah ya halakar da ita Allah ya halakar da ita ne a lokaci wanda yake sananne wanda kafin ya hadace sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50 tuntuna Allah ya rubuta ya kayyade al'umma kaza a lokaci kaza ne za a halakar da ita babu wata al'umma da aka taba halakawa kafin lokacin halakar ta yi kuma babu wata al'umma wadda lokacin halakar da ita da yi aka jinkirta mata daidai da kyautawar ido kenan anan lallashi ne ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama ahlakna min qaryatin ubangiji ta'ala yace babu daga wata alƙarya da muka hallakar da ita illa walaha facina gare ta kitabu wato lokaci ma'lumun wanda yake sananne ma tasbiqu min ummatina ajalaha ubangiji ta'ala yace babu wata al'umma wadda take rigayar ajalinta na hallaka kafin ajalin yayi wama yasta'khiruna ubangiji ta'ala yace kuma in ajalin yayi daidai da kyautawar ido ba sa jinkiri dole za su tafi wa qalu kafiran makka ko kuma mu ce wa qalu wadanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sun fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan izgili da ba'a suka ce ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikr ya wanda yake da awar cewa an saukar masa wato da alqur'ani innaka lamajnun suka ce masa lalle kai dai mai tabin hankali ne akan wannan da'awa taka na cewa wai an saukar maka da littafi kaga anan sun ce wai ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikr ya wanda yake da'awar an saukar masa da littafi to anan da suka ce an saukar masa da littafi ba yana nuna cewa sun yi imani cewa wannan littafi saukar masa aka yi ba kirkira shi bai a sun fada ne haka ta hanyar izgidi da ba kamar yadda Fir'auna ya fada ga annabi Musa yake fada ma jama'ar sa ta fada yace inna rasulakum allazi ursila ilaykum lamajnun lalle manzon ku wanda aka turo muku lalle mai tabin hankali ne kaga ai ba dan ya yarda da manzancin annabi Musa ba amma ta hanyar izgidi da ba a wasu yi kira shi da cewa manzo kamar yadda mutanen annabi Shu'aib suka ce masa innaka la antal halimur rashid lalle kai Shu'aib suka ce mutun ne wanda yake mai jimiri kuma mutun ne wanda yake shiryayye sun fada masa ne haka ta hanyar izgidi da ba'a to haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fada masa suka ce ya ayyuhal ladhi wa qalu wadanda suka kafirce ma Allah sun fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr ya wanda yake da awar an saukar masa da littafi na alqur'ani innaka lamajnun suka ce lalle kai mai tabin hankali ne game da wannan da'awa taka suka ce law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas sadiqi me ya hana ka zo mana da mala'iku in kai fada su ce kwarai da gaske gaskiya kake game da abin da kake fada in kunta minas sadiqi na in har ka kasance daga cikin masu gaskiyar cewa kai annabi ne me ya hana ka zo mana da mala'iku in kai magana su gasgata ka kamar yadda zamu iske cikin suratul furqan wa qalu laula unzila alaihi wannan suke cewa laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira wai me ya hana a saukar masa da mala'ika ya kasance mai gargadi tare da shi in yayi fada mala'ikan yace da gaske yake shine suka ce law ma ta'tina bil mala'ikati in har da gaske cewa kai annabi ne to me ya hana ka zo mana da mala'iku in kai fada su gasgata ka in kunta minas sadiqina in har ka kasance daga cikin masu gaskiya game da da'awar annabta ubangiji ta'ala ya maida musu martani kai tsiye yace ma nunazzilul mala'ikata ubangiji ta'ala yace ba ma saukar da mala'iku illa bil haqqi ubangiji ta'ala yace sai dai da wata hikima idan kaga Allah ya saukar da mala'ika to akwai hikima an gane ko ba haka ba kawai ake saukar da mala'iku don haka wasu malamai suka fassara bil haqqi anan suka ce shine bil wahyi sai da wahyi wasu malamai suka fassara illa bil haqqi sai da azaba to shine ubangiji ta'ala yace ma nunazzilul mala'ikata ba ma saukar da mala'iku a wata qira'a ma tanazzalul mala'ikatu mala'ikun Allah ba sa sauka illa bil haqqi wato sai da gaskiya shine sai da hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala wama kanu idan munzari ubangiji ta'ala yace a yayin da mala'ikun Allah ku za su sauka in har basu gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da yake fada musu to basu zamanto ba ababan jinkirtawa daidai da kyautawar ido hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya bar mu a matsayin mu na bayi yanda ya halice mu akan fidira kuma ya nuna mana hanya ta kwarai da hanya ta banza, kuma ya ba mu yancin cewa kowa ya zaba ma kansa abin da yake ya dace. Inna hadaina husabila imma shakiran wa imma kafura. To idan aka saukar da mala'iku, ina hikima take? Kenan yin imani ya zama tilas, ko kana so ko baka so, dole kai. To a haka kwa Ubangiji ta'ala sai ya bar mu wannan manzo ne dai Allah ya turo shi. Allah ya turo shi da wani sabon littafi na musamman, kuma Allah ya nuna mana dalilan da suka tabbatar da gaskiyar wannan manzo. Kenan anan din mai hankali zai tsaya yayi tunani ya ga me ya dace ya zaba ma kansa. Ba tilasa ka ba kai, ba tursasa ka ba kai. To amma in Allah ya saukar da mala'iku suka zamanto shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in yayi fada waɗannan mala'iku su ce gaskiya ne abin da ya fada muku, to a wannan lokaci duk wanda ya karyata dole halakar da shi za a yi. Kaga anan yin imani ya zama tilas. To dan haka yace ma nu nasibul mala'ikata, ba ma saukar da mala'iku illa bil haqqi sai da hikima. Wama kanu idan munzari, Ubangiji ta'ala ya ce yayin da mala'iku ko suka sauka suna masu ba da shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk waɗanda ba su gaskata shi ba, wama kanu idan munzari, Ubangiji ta'ala ya ce ba su zamanto ba ababen saurarawa dide da kyautawar ido a wannan lokaci, dole azabar Allah za ta gama da su. Sai ya ce inna nahnu nazzalna dhikra, lalle wato mu muka saukar da wannan littafi na alqur'ani. Wa inna lahu lahafizuna, Ubangiji ta'ala yace kuma lalle mu game da alqur'ani wato masu kiyayewa ne, masu bashi kariya ne dangane da bannar mabannata, ba wanda ya isa ya kara wani abu ko ya rage ko ya canza wani abu. Wannan nauyi ne Allah ya daukar ma kansa na ba alqur'ani kariya dangane da bannar mabannata. Sabanin littattafan da suka gabaci alqur'ani ba littafin da Allah ya dauki nauyin kare shi, irin su At-Taura, irin su Injila, irin su Zabura. Ubangiji ta'ala bai daukan ma kansa alkawalin kare waɗannan littattafai. Ubangiji ta'ala sai ya wakilta waɗannan malamai wanda aka ba su sanin waɗannan littattafai, Ubangiji ta'ala ya ba su izinin cewa su za su ba littafin kariya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. الشاهد بما استحفظوا من كتاب الله سو waɗannan malamai su aka ba su nauyin, aka dora musu nauyin su kare littafin. To dan haka kuma duk wanda Allah bai ba shi kariya ba, ba wanda yake sai ba shi kariya. Dan haka waɗannan littattafai aka samu wato shine canji a cikin su da rikida, ya zamanto an ƙara wani abu, an rage wani abu, wani abun kwata-kwata an canza shi. Idan ka dauki Injila, Injilar da aka canza wadda bayan zawar Annabi Isa da wannan Injila ta wuce a lissafa, duk shekara sai an canza, an ƙara wani abu ko an rage wani abun kwata-kwata an canza shi. Haka ita ma At-Taura wadda Annabi Musa alaihi salam yazo da ita, malaman Yahudawa sun bi son zuciyarsu sun canza abin da yake cikin wannan littafi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa a fatatumuna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. To dan haka su aka dora ma nauyin su ba wannan littafi kariya, amma suka kasa. Shi kuma alqur'ani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi, ya dora masa nauyin ya ba wannan littafi kariya. Ubangiji ta'ala shi ya dauki nauyin wato ba wannan littafi kariya. Shine malamai suke ambatawa sababin musuluntar wato wani daga cikin ahadul kitabi, wani shugaba daga cikin shugabannin musulunci, wannan wato ba kitabi ya shiga wajensa, sai wannan shugaba ya nemi yi masa kyauta wadda take ta musamman domin ya musulunta, sai ya ki musulunta. Bayan shekara sai gashi ya dawo a matsayinsa na musulmi, shugaban sai yake cewa kamar bakonmu na jiya, sai ya ce kware ni ne, ni ne ne sababin musuluntar ka? Sai yake cewa sababin musulunta ta, ya ce na dau littafi na At-Taura, na yi iya abinda na ga dama, na ƙara wani abu, na rage wani abu, na je wurin ibadar Yahudu, na tallata musu wannan littafi, kai tsaye suka wawushe shi, kuma ba wanda ya yi inkari game da abin da yake ciki cewa an ƙara ko an rage. Yace sannan na dau littafin Injila, shi ma na dada wani abu, na rage wani abu, na canza wani abu, na je cocita ƴan mushau, na tallata musu, su ma suka wawushi. Yace sai na dawo alqur'ani, shi ma na rage wani abu, na ƙara wani abu. Ina zuwa wajen malamai waɗanda suke makarantar alqur'ani, da ma suka amsa, suka diba, suka ga abin da yake cikin shi na barna, an ƙara wani abu, an rage wani abu, suka watsu mun da hajarta. Yace to wannan abu shine ya zame min sababin musulunta, na tabbata alqur'ani littafi ne wanda yake gagaraba dau, wanda Allah ya dawo alƙawarin kare shi. Don haka ko wasali ka canza, in dai akwai masanansa to dole za su tada ka. To shine anan Ubangiji ta'ala yace inna nahnu nazzalna dhikra, yace lalle mu muka saukar da wannan alqur'ani. Yace wa inna lahu, lalle mu game da alqur'ani kenan, anai in ka maida da miri ga alqur'ani, lalle mu game da alqur'ani lahafizuna, Ubangiji ta'ala yace masu kare shi ne. Ko kuma ka maida da miri zuwa ga manzon Allah, wa inna lahu, ai mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahafizuna, masu kare shi ne game da sharrin makiya, kamar yadda can Allah yace wallahu yasimuka minan nas. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Wato Ubangiji ta'ala ke faɗa wala qad arsalna min qablika, tabbas mun turo da wasu manzanni min qablika, gabanin aiko ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fi shiya ila awwali, waɗannan manzanni mun turo su ne a cikin wasu jama'u waɗanda suke na farko. Lafazin shi'a jam'i ne na shi'a, in aka ce shi'a a yare wanda yake na larabci, jama'a waɗanda suka haɗu guda ɗaya waɗanda babu sabani tsakaninsu. Amma karkace yabo ne akan shi'a, shi'a wadda take ta yau. Shi'a ta yau malamai sun tabbatar da kafircinsu, waɗanda suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Umar da Abubakar iya abin da yake a aqidar ɗin shi'a cewa gumaka ne. Aisha Allah ikara mata yadda basu yadda da wankewar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya mata daga saman bakwai, cewa abinda ake tuhumar Aisha da shi na alfasha kubutacciya ce. Don haka har yau Aisha a wajen din shi'a matsayinta karuwace wal iyazu billahi. Haka Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Umar. Don haka ƴan shi'a kafircinsu ya tabbata, har ma daga cikinsu akwai waɗanda suke ganin cewa manzancin da aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kuskure ne. Jibrilu an turo shi ne wajen adisi ya kuskure wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har ma daga cikin wani bangare nasu akwai waɗanda suka ɗauki Allah a matsayin Allah, wanda kuma a yau su ne waɗanda suke masu bautar kabari. Ka kalli irin tasha wannan tasha ta talabijin wanda take ta irin su Almanar ta Lubnan, irin su tashoshinsu na Iran. In aka ce maka yau wato daren Ashura ne, za ka ga cewa sun je wajen kabirin waliyansu, shewannansu suna sujada, wanda su ƴan shi'a masu bautar kabirra ne. dan haka dai yan shi'a ne wa matsayin su kafirai ne kuma wannan alqur'ani da yake hannunmu ba su yarda da shi ba su akwai wani qur'anin su wanda suke da awar cewa shine qur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wanda qur'ani ne na Fatima wannan qur'ani da yake hannunmu cewa wai akwai ƙari a cikin shi da rike kuma su da kansu sun cancanza wasu abubuwa sun ƙara wasu sururi waɗanda suke nasu na musamman to dan haka abinda ake nihi da shi'a ainihin jam'i ne na shi'a in aka ce shi'a ainihin kalimar wato jama'a waɗanda suke masu haɗin kai waɗanda babu sabani tsakaninsu su wancan laƙabi ne suka ma kansu amma ba su cancance shi ba kamar yadda can cikin suratul safat ubangiji ta'ala yake cewa inna min shi'atihi la ibrahim daga cikin jama'ar annabi nuhu ubangiji ta'ala yace akwai ibrahimu alaihi salam kaga anan ne Allah yace wa inna min shi'atihi daga cikin jama'ar annabi nuhu sai yace la ibrahim to shine yace wa laqad arsalna ubangiji ta'ala yace tabbas mun turo da manzanni min qablika gabaninka fi shi'a ila awwali a cikin jama'u wadanda suke na farko kamar yanda Allah ya turo ma wato ya turo ma mutanen annabi nuhu manzo shine annabi nuhu kamar yanda ya turo annabi salihu a cikin samudawa ya turo annabi hudu a cikin adawa da sauran manzanni sai ya ce wa ma ya atihim min rasulin wadannan jama'u ubangiji ta'ala ya ce wani manzo bai zo musu ba daga cikin manzannin da muka turo illa kanu bihi yastahzi'una face sai sun zamanto suna izgidi suna ba'a da shi kamar yanda kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke ba'a da kai nan ma dai lallahi shine Allah yake ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama izgidin da ake da shi kada ya damu ba kan shi faru ba duk manzannin da aka turo gabanin shi su ma an yi izgidi da su nan kusa muka karanta annabi Musa alaihi salami fir'auna yace masa inna rasulakum allazi ursila ilaykum lamajnun lalle manzon da aka turo muku yake gaya ma jama'ar sa ta fada yace manzon na kuma haukaci ne kuma haka su ma suka fada ma manzon Allah ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr innaka lamajnun haka annabi nuhu suka fada masa an gane ku shi ma suka ce masa majnunun wazdujur an gane ku fada rabbahu anni maghlubun fantasir ko kuma ubangiji ta'ala kafin haka da yake cewa yawa to shi ma annabi nuhu alaihi salam an ce masa mahaukaci kenan duk irin wannan izgidi abinda muke so mu gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kan shi faru ba kenan dan haka duk wanda ya biyo bayan shi akan wannan nauyi da yazo da shi na isar da sako to ya san irin abinda zai tunkara zai hadu da cin mutunci zai hadu da izgidi zai hadu da ba'a duk wani abu wanda yake zai hadu da shi kamar yanda manzon da yazo da wannan sako shi ma an masa amma mi yayi daukan hakuri ne shine anan ubangiji ta'ala yace wa ma ya atihim min rasulin wadannan jama'u ubangiji ta'ala yace wani manzo bai zo musu ba daga cikin manzannin da muka turo illa kanu bihi yastahzi'una face sai sun zamanto suna izgidi da wannan manzo kazalika ubangiji ta'ala yace kamar yanda wadancan jama'u suka karyata manzannin su suka yi izgidi da su suka kafirce musu nasulukuhu ubangiji ta'ala yace kazalika nasulukuhu haka muke shigar da izgidi da karyatawa da kafircewa wato fi qulubil mujrimin a cikin zukatan waɗanda suka kangare ma ubangijin su daga cikin jama'arka kenan yanda Allah ya kimsa kafirce ma manzanni da yin izgidi da su da karyata su a cikin zukatan waɗancan jama'a da suka gabata to haka su ma waɗannan jama'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su kenan waɗanda suke kangarari su ma Allah ya kimsa wato karyata manzanni a cikin zukatansu kenan kada ya ga cewa jama'an shi su ne farau akan karyata manzanni waɗanda suka gabace su ma sun biyo wannan hanya kenan anan abinda muke so mu gane idan rashin lafiya ta same ka da ka samu damuwa kana ganin kamar kai kadai ne wannan rashin lafiya ka fara sai aka ce maka ai wani ma yayi irin wannan rashin lafiya ya samu lafiya wani ma yayi irin wannan rashin lafiya to a wannan lokaci zaka samu sauki game da wannan rashin lafiya kamar kashi 50 a cikin dare to shine anan kenan Ubangiji Ta'ala yace kazalika kenan kamar yanda wadancan suka karyata manzannin su suka kafirce musu suka yi izgili da su kazalika nasluhu Allah yace haka muke shigar da karyatawa da ba'a da kafircewa fi qulubil mujrimina a cikin zukatan wadanda suke masu tsaurin kai wadanda suka kangare ma Ubangiji su la yu'minuna bihi ubangiji ta'ala yace ba za su yi imani da alqur'anin da kazo da shi wa qad khalat sunnatul awwalin tabbas ubangiji ta'ala yace hanyar wato jama'u wadanda suke na farko ta wuce duk wanda ya karyata manzo daga cikin manzannin Allah to karshen shi shine halaka dan haka su ma jama'ar ka kai jiran abin da zai same su an gane ku shine nan Allah yace la yu'minuna bihi ba za su yi imani da shi kenan shiwa in ma ka maida damir zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba za su yi imani da annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi ko kuma la yu'minuna bihi ba za su yi imani da littafin da yazo da shi na alqur'ani sai yace wa qad khalat sunnatul awwalina haqiqa sunnar wato jama'u wadanda suke na farko ta gabata ta wuce duk waɗanda suka karyata manzanni karshen su shine tabewa da halaka don haka su ma waɗanda suka karyata ka kai jiran abin da zai same su sai yace walau fatahana alaihim baban minas samai ubangiji ta'ala yace da za mu buɗa musu wata kofa daga cikin kofofin sama fa zallu fihi arjun su zamanto wato suna hawa suna sauka kenan su kafira a buɗa musu wata kofa daga cikin kofofin sama su ringa hawa suna sauka irin yadda mala'ikun Allah suke hawa suke sauka kamar yadda wasu malamai suka ce fa zallu anan ana nihin su kafiran su ringa hawa suna sauka kamar yadda kuma malamai suka rinja yadda nan fa zallu fihi arjun a buɗa musu kofa daga cikin kofofin samaniya su ga mala'ikun Allah ido da ido mala'iku suna hawa suna sauka Ubangiji ta'ala ya ce da kalu da za su fada maka su ce inna ma sukirat absaruna cewa an toshe magannan mu bal nahnu qaumun masfurun bar dai mu mutane ne waɗanda suke abin juyar ma da hankali abin juyar ma da tunani mu za a ma rufa'idu wai inda Allah zai nuna musu ido da ido su ga mala'ikun Allah suna hawa suna sauka to wannan hawa da sauka na mala'iku ba zai sa su yi imani ba amsar da za su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya roki Allah ya nuna musu wannan abu iya abinda za su ce masa inna ma sukirat absaruna cewa kadai an toshe magannan mu ne kenan muna ganin abu ne a baibai bal nahnu qaumun masfurun bar dai mu mutane ne waɗanda suke abin juyar ma da hankali abin juyar ma da tunani ma'ana rufa'ida ne ake mana abinda ake nihi da asihir daga cikin nau'ikansa akwai shine rufa'idu at-takhyil abinda yake ba haka ba a nuna maka haka ne kamar yanda ƴan dago na fir'auna suka nuna ma annabi Isa wannan annabi Musa sandunan da suka zo da su da igiyoyin da suka zo da su sun rikida sun koma mucizai alhali kuma ba mucizai bane ba to shine anan ubangiji ta'ala yace walau fatahana alaihim baban minas samai da za mu buɗa musu wata kofa daga cikin kofofin sama fa zallu fihi arjun mala'ikun Allah suka zamanto suna hawa suna sauka a gaban idansu da qalu ubangiji ta'ala yace na rantsi da girma na da buwayata amsar da za su baka za su ce da kai inna ma sukirat absaruna cewa kadai an toshe magannan mu ne kawai muna ganin abu ne baibai bal nahnu qaumun mashhurun bari dai mu jama'a ne waɗanda suke ababan juyar ma da hankali an juyar da tunaninmu don haka ake kamanta mana amma ba komai ba ne nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك